أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بأنك إن مكبسات دين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka, wato ranar Juma'a 27 ga watan Rajab, watan 7 a musulunci, shekara ta 1447 bayan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi da wato 16 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya, a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na Dandameri a unguwar Yantara, babban birnin Yamai, jamhuriyar Nijar. Ba ran komai ba sai don ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, kamar yadda muka saba a duk sati ranar Juma'a tsakanin magriba zuwa isha. Kuma wannan shi ne darasinmu na 55 ko? 56. 55 ko 56. To, idan ba a manta ba kenan, wannan shi ne darasinmu na 55 ko 56. An yi sabani, idan Allah ya sa an tuna sai a wato gyara. A cikin suratul Baqara 55, kamar yadda na faɗa yau a farko, cikin suratul Baqara kuma sai zanto shi ne darasi na 53. Kenan dai yanzu an yi tufafi darasi na 55 cikin suratul Baqara. Wannan shi ne darasi na 56. Wato a cikin suratul Baqara kuma darasi na 54. Allah ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta, ya ba mu ikon karanta shi a wannan sati. Idan ba a manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 215, amma aya saboda lokaci ya yi muka ce za mu tashi kanta aya ta 215. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci.
Amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ce yas'alunaka madha yunfiqun.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Yas'alunaka madha yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
Suna tambayar ka dangane da me za su ciya. Suwaye suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Su ne sahabbansa wanda suke tare da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kul, ka ce da su, ma anfaqtum min khairin, duk abinda kuka ciyar na alkhairi to shi ne daidai da ku ciyar da shi. Gane ku? To da wayar tantanta ku tara ciyarwa, sai Allah ya ce, fari ruwa ne
sai ku ciyar da iyaye guda biyu sune a karin farko ngaka ko wal aqrabi da ɗan uwan ku makusanta Allah ya ce wal yatama da kuma marayu wal masaki da kuma talakawa mutsinai wanda ba su da abin da zai wadatar da su a wato a ranar da suke a yininsu kamar yadda wasu malamai suka ce wabin sabil da kuma wanda yake matafiyi wanda yake a halin balaguro kenan Allah ya ce wa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna allaha bihi alim lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne dangane da wannan abin da kuka yi aikata na ciyarwa na alkhairi wato zai biya ku zai kiyaye muku ladan ku har ku je ku haɗu da wannan lada a ranar alkiyama wannan aya tana da masa'il da yawa amma ba mun fara da mas'ala ta farko cikin as'ilatul qur'anul majid ya kawo mas'ala mai muhimmanci don kawai wani ya rude Allah subhanahu wa ta'ala ce yas'alunaka ma la yunfiqu kun gane ko suna tambayar ka me za ku ciyar su sanabbaike kun gane ko tambaya aya ta zo da mai ta tambaya me za ku ciyar ko ba haka ba ba su tambaya a dangane da wa za a ciyar ko ba haka ba kan wani zo ya ce to qur'ani ya kawo tambaya a kai wane ne za a menene za a ciyar ai sahabbai ba su ce wa za a ciyar ba to dangane da ayat a wannan a goge maka wannan shuba da koda mai tambaya zai tambaya ga yadda abin yake mala ya ce fa'ila qila ko fa in qila idan aka ce da kai kaifa qaba ka jawabu su'ali fi qawlihi ta'ala ta yaya zai yi jeje tambayar da kazo cikin fadan Allah madaukakin sarki yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambaye ta dangane da me za su ciya in gane ko qul ma anfaqtum min khairin sai Allah ya ce ka ce da su duk abin da suka ciyar na alkhairi kun gane ko kar dai ka ciyar da abin da ba alkhairi ba abin da ake nufi da alkhairi ya zanto abin da zaka ciya abu ne mai kyau ba abin da baka so ba ba abin da ka kyamace shi ba kun gane ba rigar da ka kace ba kun gane ko ba wato abincin da ka kyamata ba zaka dauka ka ba da baka so ba kun gane ko abin da kake so shine wato abin in kana son ka samu lada dama Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kun gane ko har sai kun ciyar da abin da kuke so to wannan shine min khairin dan kun gane ko na alkhairi sai ce kuma falil walidaini wal aqrabin sai ku fara da iyaye guda biyu da kuma ƴan uwa makusanta sai ce fa innahum sa'alu an bayani ma yunfiqun su dai sahabbai wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tambaya ne dangane da me za su ciyar ko ba haka ba amma fa ajabu an bayanin musarra sai aka bada amsa dangane da waɗanda za a ciya ko waɗanda za a ba wannan wato dukiya kun gane ko domin kalma ta ciyarwa ba tana nufin kawai abinci ba al-infaq ciyarwa dai mu a hausa ne mu da kawo ciyarwa amma ciyarwa ya ci kanka ba da wa mutum ka taimaka wa mutum duk abin da za ka iya taimaka masa na kuɗi ne na abinci ne na makaranta ne na taimako duka infaq ne ciyarwa ake ce musu kun gane ko ba wai sai abinci ba kawai ciyarwa ya shafi biyan kuɗin makaranta ne taimaka wa marayu ne wato duk dai abin da ya shafi taimako shi ne ciyarwa kun gane ko tattace a iya abin da ake nufi infaq a larabci yana nufin a duk inda za ka sa dukiya ka taimakawa wanda Allah ya ce a taimakawa kai infaqi fi sabilillah kun gane ko to kunna da amsa yadda za ka bada amsa idan mai tambaya ya zo maka da tambaya kun gane ko malaikin kunna sai mu ce qad tadammana qawluhu ta'ala haƙiƙa an gane faɗin Allah maɗaukakin sarki qul ma anfaqtum min khairin cewa duk abin da kuka ce da su duk abin da kuka ciyar na alkhairi ko ya ce bayanu ma yunfiqunahu wannan bayani ne dangane da amsarsu ko ba haka ba bayani ne dangane da amsarsu amsarsu ta fito ko ko iya na aka tsaya amsa ta wuce sai ya ce wa huwa kullu khairin kuma shine dukkanin wani abu na alkhairi kamar yadda muka ce wato abin da kake so abu kyakkyawa abu mai dadi kun gane ko abu na alkhairi ko da kai baka so inda kyakkyawa ne abu ne na kwarai to shi ake so ka bada to abin da ya zanto iskari a cikin kayar sai malam ce kuma zida ala jawabi bayanin musarri sai Allah ya kara wannan kenan abin da Hausa suke cewa ladan gaba ne ka nemi a baka dala sai aka baka dala ne ba kari ka samu ba kamar wani karin bayani ne to gashi ga wani abu da baku tambaya ba kari bayan alkhairi za ku ce to ga wanda kuma tsakantanta ku fara a wajen alkhairi kun gane ko sai ce thumma zida ala aljawabi bayanin musarrif wa nadhirihi qawluhu ta'ala irin wannan aya akwai irinta a cikin alqur'ani ba ita kadai bace ba yace da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu kissa ta annabi Musa alaihi salam wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka na dama ya Musa kun gane ko sai aka ƙara bayyana da ya tashi ba da labari sai ya yi cewa hiya afar ko ba haka ba to duk bayanin da zai biyo baya ƙarin bayani ne saboda ne baya son yanke zance da Allah ai bayan ya ce hiya afa sai ya ce ne atawakkal alai malamin balaga suka ce wato yana daga cikin gane soyayyar dan adam in kana magana da wanda kake so baka so magana ta kare annabi Musa baya so ya yanke magana da Allah iya nan amsa ne hiya afa shikenan ko amma sai ka ci gaba da magana da Allah yace atawakkalu alayya ina dogara da ita Allah dai ya sani kuce wannan tambayar ma da aka ce Allah ya sani amma menene kaga duka karin bayanin da zai kawo wato wata fa'ida ce da za ku kara samu to wannan yana nan a cikin alqur'ani sannan yana nan a cikin sunna kamar yadda yazo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin sa sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila an wudu'i ma'il bahr an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wato dangane da yin alwala da ruwan wato teku ruwan teku ko isa duka ka gane ko amma teku dai tafi isa girma kun gane ko idan aka ce albahru aka ce teku to isa a larabci suke mata buhaira kun gane ko buhai wato dan karamin teku bai kai teku girma ba kun gane ko a larabci akwai abin da ake cewa tasghir kenan karami sai a ce masa wato kamar anas sai a ce unayi kun gane ko haka irin su akwai a larabci abu karami a karantar da shi babba kuma a ce to bahar yanzu me suka tambaya su mai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ruwan teku shin za a iya alwala a ciki da shi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tuhuru ma'u ruwan teku mai tsarki ne mai tsarkakewa shine tuhur kalmar tuhur ta dauka abu biyu mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkake wanin sa kun gane akwai abin da shi yana da tsarki a karan kansa amma baya iya tsarkake wanin sa yanzu kamar miyar kuka mai tsarki ne a karan kanta ko ruwan kasari duka mai tsarki ne a kansa domin yadda aka ba aka ce da jasari sai ka wanke ba ruwan ji da lemo da sauransu duka ruwa ne wanda suke mai tsarki amma ba masu tsarkake wato wani su ba ka dauke shi mai tsarki ba ko kai wankan da ba ko ba haka ba to tsuhur shi ne ruwan da yake mai tsarki mai tsarkake a kenan ruwan da yake sai manzo Allah ya ce huwa tsuhuru ma'uhu ruwan sa mai tsarki ne mai tsarkake a kenan zaka iya tsarki da shi zaka iya alwala zaka iya wanka shari'a da shi ko ba haka ba to anan amsa ba ta isa ba sai manzo Allah ya ce al-hillu maisatu kun gani ko duka akwai shi a cikin Qur'ani da Sunna sai ya ce kuma matattan cikin sa halal ne matattan cikin sa halal ne ai ba shi kadai ba shi ka tambaya amma ana kara maka bayani abinda ma baka tambaya ba to kuma yana da muhimmanci bari a kawo maka shi kusa shi ma ka san shi ya amfana da kai wani karin tukuici ne daga gurin Allah da manzansa da suke karin bayani ga mutane don su yanzu ka san abin da yake alkhairi ne za a ciyar to amma kuma baka tambayi wa ya fi cancanta da a ciyar din ba kun gane ko to kaga wannan sai kuma aka kara maka da cewa ga kuma wanda ya cancanta a bawa to kafin mu je a wannan hadisi ina son kawo wani shikari da wata shuba da kuke kawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hillu maitatu halal din cikin ruwa ma halal wato matattan cikin ruwa ma halal ne wasu suka ce koda mutum ne ya fada ya mutu wasu ba halin da ya ce malamin fito ba su saka mutu ba
na'am
ai shi wannan wanda ya fada ya mutu a cikin ruwa asali ba da ruwa bane kuma ko dan ruwan ba kowanne ne yake halal a ci ba yanzu duk dabbar da yake bayyana tana da dafi tana iya in an ci ta a haifar da wata rashin lafiya ba za a ci ta ba kun gane kuma kalma halal ba yana nufin wai wajibi bane ko in ka ga dama ka ci ai akwai mutanen da ba sa cin kifi ko ba haka ba akwai wanda ba sa ci hanisa ko ba haka ba amma wasu suna ci wanda ya burge sai ya ci wanda ya burge kwado sai ya ci kwado kun gane sai an tabbatar ba shi kowa eh ban ce ba kawai ne je suna ci halal da ci kwado eh halal da ci kwado amma ba an jarba ba wanda yadda wanda ya ga zai iya ci kun gane ko tunda yana cikin yan ruwa kenan in mutum ya ga zai iya ci sai ya ci wasu sun yi sabani akan aladar ruwa kun sa akwai alade na ruwa wasu suna gani tunda aka ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فكتي حدا على الدواء وسكم فكتي دك وانا ما جنجان سنانا على التمام مع كيس ينكي كاو سبع هو بعد كبر تكلم بنسني بمنكر تاسع عن الخزا مكر تاسع من جبا إذا مكرو مع الرماد شت علي الصابون يا كاس تكين آيات الأحكام زام زوم مكر تاسع ما هو مكر تاسع هم قالوا كو وكنا وانا أبن دمتي شوا ba kuma duk abin da yake ba dan cikin ruwa ba to ba halal in mutum ya fara cikin ruwa ba za a ci mutum ba ba haramun ne a samu shi aje abin da shin kuma Allah ya sa abincin kifi ne ya fice ka sa jikin kifi amma da kuka ci mutum haramun ne cin naman mutum ko da ya mutu a cikin ruwa wannan shine wallahu alam to sai karin bayani dangane da wato da Allah subhanahu wata'ala ya ce wato قل ما أنفقتم من ذلك من خير سيئة فللوالدين والأقربين ليس على كفارة إياه أنا معلم تفسيري سي بيان دبان دبان ما ابن كثير يكاو مجنجنو فرم فارة دعبن ليكاو دنجن دوانا آية وصل كتكم معلم أي تمام مقاتل أي كتكم معلم تفسير لي وفي مقاتل بن حيان yace wannan aya hadhihi al-aya fi nafqati at-tatawwu wannan aya tana magana ne akan ciyarwa na nafila ciyarwa na nafila shine aya take bayani domin kun san akwai maganganun malamai dangane da haƙin iyaye wajen ciyarwa abinda yasa idan mutum yana da iyaye idan iyayensa suna da hali ba wajibi bane ya ciyar da su ina ne ake magana ciyarwa iyaye shine in ba su da hali kun gane ko to shine zaka kai kuma Allah ya baka dama to ka fara da su wajen kulawa da haƙƙi na ciyarwa amma anan idan ya shafi haƙƙi ne na kyautatawa to iyaye ne a farko kuma iyayen ma mahaifiya ita ce a farko saboda hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yazo ya ce mata man ahaqqu an-nasa bi husni shahadati wani mutum ne yafi cancanta a kyautatawa zamantakewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ummuka mahaifiyarka thumma qultu thumma ayyi sannan sai ya ƙara cewa sannan sai ya ce ummuka kun ga mataki na biyu ce mahaifiyarka sannan karo na uku yace thumma ayi yace thumma ummuka sannan dai mahaifiyarka to a mataki na hudu da yace masa sannan sai wasu manzo Allah yace thumma abaka sannan sai mahaifinka kenan a bangaren kyautata ma zamantakewa kun gane ko na kyautatawa na tsawwa abinda yake nafila ne ba wajibi ba a kyautatawa mahaifiya tana da haƙƙi uku kafin mahaifi kun gane ko sai da aka faɗe ta so uku sannan a nan huɗu aka ce mahaifi kun gane ko a nan malamin suka ce ko da Allah ya hore maka za ka biya aikin hajji ga iyayenka ba su je ba kuma kuɗi kujera guda ɗaya ne kake da shi to ka fara biya mahaifiyarka shi ne gaskiya amma al'ada na gaba haka muke ba sai ga ana fara biya wa mazan ko ba haka ba to amma ƙa'ida malamin suka ce uwar ya kamata a fara biya kun gane ko sannan idan kuma Allah ya hore sai ka hada su duka biyan su sai dai in ka je a uwar ko ka nemi izinin mahaifiyar ka ce to baba ke kamata in fara biya amma ya kike gani a biya wa baba ta ce to a biya maka sai ka biya maka kun gane almirin da yake ce haƙƙi wato a farko kun gane ko yawwa idan kuma Allah ya sa kana da hali sai ka fara biya musu malamai sun kai kawo cewa a wannan karkashin matsalar mahaifiya ita ce ta fi haƙƙi suka ce to da iyayenka biyu za su zikan su su neme ka suna kiranka wannan yace ka zo yanzu wannan ma yace kuma lokaci guda to wa za ka amsa matsala ce wacce take malamai sun yi bayani Imam Malik yana cikin wa'anda suka tattauna wannan matsala amma ba matsalar mu bace bari mu kare kanta kanta da duke ta mana karatu wato ni ta bayani habban karatu ba almuhim dukkan suna da haƙƙi amma kar mata su zaci cewa wannan yana warware ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ba ta warware can qawwama na gaba har a gaban Allah wane ne babba waye gaba wane ne jagora shine namiji kun gane nan ana nuna tausayi da kyautata ba ana nuna wai ta fi uba daraja ba
ne
da mata kun san kayan tausayi mace ba ta taɓa zama a karan kanta ba a ce kewa ta fice ni ce duk matan da kan za ta ce ita ce ita ta tsaye da kanta ba macen kwarai ba ce mace ta kirki tana da wanda yake jagoranta in tana wato a ƙarama mahaifinta ke kulawa da ita in ta girma ta kai aure mijinta ne zai kula da ita ko ba haka ba in ta kai wato tsufa ɗanta ko ƴaƴanta su za su kula da ita kowane lokacin ita Allah ya karrama ta ya tausaya mata mata babu addinin da ya tausaya mata in addinin musulunci da kafin zuwan musulunci binne su ake da rai ba a barin su rayu duk mutumin da aka haifa wa mace sai ga wahala aka haifa mai ko kuma an haifa mai abin da zai janyo mai abin kunya sai haka ranar ya tunu sai ya binne wannan ita ce a jahiliya a kafirci tsantsa rashin imani amma da musulunci ya zo sai ce a bar su rayu da an bar su rayu din ma a wulakance ko gado aka zo ba a ba sai dai a gadar da su yanzu mutum mahaifinsa ya mutu ya bar mata hudu sai su zama kayan gado a raba a ba wa wani rabon iyayensa har ma ya kasance ko mutum ya ga dama ya ci gaba da mu'amala da matar baban shi ko kuma ya sai da ita baiwa wani ya aura ya sayar da ita ka Allah ya ce wala kada ku riki mataye kun gane ko wato kada ku riki mataye a halin kyamata kun gane ko ku dinga gadar da su cilas kada ku yi haka kun gane ko Allah subhanahu wataala ya nuna cewa su ma yanzu gado za su duk cikin rabon gado duk wani gida na kaso na gado sai ka samu mace babu ɗaya daga ciki Allah ya raba gado kashi-kashi har shida a cikin alkur'ani akwai rabi kun gane ko akwai ɗaya wato cikin uku akwai biyu cikin uku akwai ɗaya cikin shida akwai ɗaya cikin takwas akwai
rubo
akwai ɗaya cikin hudu duk wannan cikin inda ka samu wa'anda na rabon gado guda shida sai ka samu kaga idan ka zo rabi ko ba haka ba na dukiya sai ka samu kai rabi ma namiji guda ɗaya ne shine miji amma duka sauran mata ne kun gane a rabin dukiya duk mata ne namiji ne kawai idan mutum ya mutu da ya bar matar shi ko mace ta mutu ta bar mijinta kun gane ko ba su haihu ba ita ba ta da ɗa tare da shi ko kuma na wani ma ba ta da ɗa kai tsaye miji me zai ɗauka rabin dukiya amma sauran to duk za ga mata ne da in mutum ya mutu ya bar ɗa guda kun gane ko to ya guda ce ba ta da wasu ƴan uwa to rabin dukiya za a ba a gani sai ka samu in ka tafi da sauran waɗanda za su biyo baya din mata ne idan ka zo ɓangaren rubu'i kun gane ko mutum ya mutu wato ya bar mace sun taɓa haihuwa yana zai da ɗa kun gane ko in miji wato ita wato shi zai da ɗa kun gane ko in dai shi ke taba haihuwa da mace ba wato ya mutu ya batta afwan idan mutun ya mutu kai shi mijin bai taba haihuwa ba bai da ta kun gane ko a matakin farko mace ne za ta samu rubu amma idan miji yana da ta sun za ta koma daga rubu ɗaya cikin hudu ta koma ɗaya cikin takwas kun gane ko mijin yana da daki amma bai da ta kaga duka gidajen kaga yanzu mun samu rabi da rubu ɗaya cikin hudu sannan mun samu ɗaya cikin takwas sai mai rage mana ɗaya cikin shida ko ɗaya cikin shida kaga uwa tana cikin mace ce ko ba mace ba tana cikin masu cikin ɗaya cikin shida a cikin masu cikin ɗaya cikin shida akwai uku lu'um ko ba haka ba kaga mace ce tana cikin akwai jadda kaka tana cikin masu cikin ɗaya cikin shida kaga duka mata suna nan sannan me ba mu kawo
ba biyu cikin uku
duk mata ne ba namiji biyu cikin uku a raba dukiya gida uku a ware biyu a bar daya to duk masu cin wannan sulusa ne ake kira duk mata ne kun gane ko to kaga musulunci ya zo ya kula da mata da ko idan aka su ake ga su ma kayan gado yahuda idan mata suna haila ba sa kulle suke a daki kamar akuya ko wata dabba sakan ma ba ta taba musu kayan su ba na abincin su suna kyamata ta suna daure ta cikin daki su kulle musulunci yace a tawo a mu'amala da ku sai sa su maka girki annabi sallallahu alaihi wasallama ummuna aisha tana haila sai ya sa ta yi tsunzugu ta daure jikinta ya kwanta a kan cinyar ta ya karanta alkur'ani mai girma me yake wannan daraja haka kenan mace ba najasa bace ba a bakki amma bace ba in tana al'ada ana yi mu'amala da ita kawai ba za a kusance ta ba ta hanyar a yi mu'amala a aure da ita za ta yi girki a ci za a zauna da ita a yi hira komai mijinta zai ɗauke mata kewa banda saduwa haka wannan wani irin musulunci wajen addini ne girmama mace kamar musulunci ba to kaga addinin musulunci ne karrama mata ya ba su yanci ya mutunta su ya karrama su ya ce a koye su a ba su kulawa kada a zubar da kimar su ko ɗan san masu wato masu zuga mata su sa su bijire ma Allah da manzo ku duba yadda suke mu'amalatan mata ne suka ɗauki mata a yanzu zamanin mu gani ne suka ɗauki mata sun ɗauki mata kayan amfani ne ka amfani mace tana da san sauran wato kuruciyarta sai a sanya ta a jikin kwanin sabulu ko ba ka batsarara kai a buɗe duk wanda ya gama sai ya sai ce sabulun yana da kyau sai ya siya ko ba ka ba idan a shaguna sai a je a tsaye da su a bakin shaguna duk wanda yake ya gama ce sai dan ya je ya kalle ta sai ya zo shago an mai da su kamar waɗansu tarko da ake yi wato ko ka ce abin kamun wani tarko da za a ɗana a kama abin da ake so a kama haka aka mai da mata kun gane ko yanzu inda za ku san kiyayyarsu daga wannan mace ta gama ƙuruciyarta ta tsufa to babu wanda zai taimaka mata sai ta wulaƙanta sai su haɗi wato zuciya su mutu saboda an gama da su ba su da amfani shi ko musulunci ba haka kun gane ko sannan mata in ba su sani ba a yanzu ba turai an yi mata na rogo wanda saboda a daina aure ba yanzu idan ka samu mutum sai maza su daina aure aka ce ga wata mace wacce ba ta jinin haila ba ta bata wa namiji da rai ba a ba ta kudin cefane mallaka na ta raina za ta yi ma hira mai daɗi za ta girka a tuwo amma ba turan ne ba ta rungumu ta kuma ka je kana jama'i in ta tashi gobe ran ta tashi daga ka halaka to yanzu aka suka me wannan wanda ya zo ya kashe wa mata kasuwa ya sa ka auro rogo ka kyala mata ga su wanda muke gani wannan shine masoyan mata ya san su yadda lokacin zamani mata suke yawa a daidai lokacin da muke so wato sai yalla bai su samu su kara a gidan hudu shikenan kuma aka ce an kawo rogo matan fa da za a koro rogo ko sai an samu saura kuma yanzu an yi rogo
gaskiya
ne ka kasuwa ka tsara yin kasa kamar
gaskiya
wannan wayo wulakanta mata
su suka wulakanta
da su suka wulakanta to dan haka mata ku shiga taiken san masu son ku su ne wato mutanen da suke riko da addinin ku addinin musulunci wa'ancan kullun suna kawo barna wato dan su halaka ku a cikin addinin ku da rayuwar ku kullun suna makiyan ku Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya muku makiyan ku shaytanu ne الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هم قالوا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة هم قالوا سوكو سنة كيرم كتزوى جميع وطا دكو بجري مع الله الله كنا كيرم كتزوى أنه دافر وشكاء الجنة سنة أورفت دكو تلوتي سنة أمر دكو واتو دا الفحشاء دا سابان الله سبحانه وتعالى وانا شيني واتو eh musani dai musulunci haƙin mata shi ya kula da shi saboda mace bayahudiya ba musulma ba akan ta manzala sallallahu alaihi wasallama da aka ci mutuncin ta wani ya taki mata zani wani bayahudi ko afwan bayahudi ya taki zanin mace sai tana tashi sai ta tsirara aka manzala sallallahu alaihi wasallama ya shirya yaki akan mace guda saboda wani ya take mata zani wato tayi tsirara ya kuce gani mace guda annabi ya shirye yaki saboda ita an take mata zani tayi tsirara dan Allah ku duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutunta eh ku duba yadda zaman ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da matayansa duba na Khadija saboda rike alƙawari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan mutuwa ta yana shirya abinci ya sa a yanka abin yanka ya raba nama da kaya da Khadija saboda suna alƙawari hanna na Aisha ta ce tana kishi da ita tare da bata santa ba bata zauna da ita ba amma tana kishi da ita amma bi sallallahu alaihi wasallam da ya ga yana na Khadija nana Aisha magana akan Khadija tace sai da tayi nadamar da ba ta yi kishi da Khadija kun gane ko duka wannan yana nuna mutuntawa da musulunci wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam da auren da yayi na matansa ba yayi aure su bane dan sha'awa wallahi duka je ka bi tarihi auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu saboda tausayin mata ne ku duba tun daga nana Khadija ba shi ya nemi aurenta ba ma shi ita ta nemi auren saboda ta ga kyakkyawan dabi'u da halaye masu kyau saura ku duka za ku same su wacce ce aura budurwa ma Aisha ce saura duka zaura ne ya aure su saboda ya tausaya musu ya rike su wato cikin mutunci asirin su ya ru kaga duka wannan diddan ne a kara mutuncin wato mata a cikin addinin musulunci
ita ma umarnin Allah ne
yawwa ita ma kanta Aisha wato kun gani yadda aurenta ya wato aka zo aka kawo wata daga cikin manyan mata suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar Khadija sun kawo mai shawara su ce ya rasulullah ina ganin hada zumunta tsakaninka da abokinka Abubakar ya ce dawa ya ce Aisha ka aure ta zumuncin ku da Abubakar zai kara karfi kun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka ne da aka ja gaya ma Abubakar shi ma sai ma baki ce gidana akwai wata mace babban sai Aisha yana ganin karancinta sai aka kuma shari'a dan ta zo ta karantar da kai wani mace komai kankantar ta ana iya daura mata aure daga baya ta tare aka wato aurenta da manzo Allah tana a shekara 6 bayan ta kai shekara 9 annabi ya tare da ita domin a lokacin aka ce mahaifiyarta tana hada mata abinci mai gina jiki ta kai tariya ka tare da ita kuma ku sani cewa irin yanayin mataye na larabawa da namu ba ɗaya bane
kwarai
ni nan akwai malamin da ya karantar da ni fikihu a ƙasar Libya wallahi ya rantse mana hadda Allah matansu shekara 8 suna balaga ai shekara 8 yace mun ta balaga a Libya to ballantana kuma wancan lokaci na manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci ne albarka kuma yanayin kuma tare da haka an samu ruwaya da ta nuna an ta bata abin da za su gina jikinta har aka tare da ita a shekara wato tara wannan ke yasa duk abin da mutum zai kawo sun suka sunna sai ya samu musulunci ya mai masa da martani kuma wanda yake mai kyau Allah ya ba mu iko na aiki da wannan to kun ga anan dai Ibn Kathir ya kawo ce wato da shi ko Imam Sa'adi yace wannan aya na safat zakka ta shafe ayat zakka ne kun ga ai ayoyin zakka suna cikin suratul tauba da Allah subhanahu wataala ya ce ga waɗanda za a ba guda takwas ko ba haka ba ai kun ga babu iyaye a ciki ko to amma maganar nan tana da rauni domin duk wanda yake wajibi ka ciyar da shi baka ba shi zakka yanzu bai halatta ba mutum ya fitar da zakka ya ba wa matansa ko ƴaƴansa kun gane ko ko duk wanda yake da wato nauyi a kansa bai halatta ya ba shi zakka ba sai dai ya ba wa yaransa masu yi maka hidima wannan za a iya ya ba su kun gane amma da yake wajibi a kanka ka ciyar da shi ba za ka ba shi irin zakkar da yanzu ake yi ka ba wa matan wani su ma alajuwa ne ya ɗauki zakkarsa ya kai wa matan alajuwa ne shi ma ya tashi ya kawo matansa ko ƴaƴansa suna canza dukiya tsakaninsu ita ko dukiya ana so ta fita daga mawadata ta je zuwa ga mai talakawa shine hikimarta shine a rage talauci ngane ko in da za a bi shari'a ta musulunci ba wannan talauci da ake ciki duk ba za a shiga ba da ko ana yin abin da ya dace shi yasa sai harkar dukiya Allah subhanahu wataala shi ya dinga kula da ita idan ku duba ayoyin da suke magana akan wato gado Allah ne ya raba gado ko ba haka ba idan ka duba magana akan bashi Allah ne ya saukar da aya guda ne shafi daya cikin Bakara ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum saboda haɓarin dukiya kun gane ko ku duba magana akan dukiyar marayu ku duba magana akan yadda za a ciyar duka Allah ne yake bayanin ga yadda ya kamata a yi wa dukiya duka fa wannan arayi ne dan a kula a kore talauci da matsi dangane da wato mutane sannan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi sa'adi da ya kawo wannan sai malam ya ce wa fi nazar ibn kathir kenan ya ce wa ma'ana al-aya yas'alunaka kayfa yunfiqun kenan wato suna tambayarka ta yaya za su ciyar qala ibn abbas wato ibn abbas wa mujahid suka ce fa bayyana lahum ta'ala zalika sai Allah ya bayyana musu wato yadda za su ciyar sai ce fa lil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil sai ce ai israfuha fi hadhihi al-wujuh ku juya ku wato ku ciyar da dukiya ta wannan bangarorin kun gane ko shine iyaye kun gane ko sannan sai aka ce wal aqrabin mafificiyar sadaka ko taimako ko ciyarwa bayan ka yi wa iyayenka ko ka yi wa kanka a farko kamar wannan yadda wani hadisi ya fara da annabi da wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka fara da kanka sannan ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan sai wa sai ya ce sannan iyalinka kun gane ko sannan ya ce manzo Allah sai wa sai ya ce sannan ƴaƴanka kun gani ko tartiba ke biyowa sannan sewa sannan sai kan uwanka sannan sewa haka kun gane ko to kanka me yasa aka ce ka fara da kanka idan kai baka ci ba ai ba za ka samu karfin nemowa ba kun gane ko shi yasa aka ce idan dukiya ta mutum ɗaya ce babu wanda wato mutum ɗaya za ta yi wa amfani suka ce to ka ci saboda kai ka je ka nemo kun gane ko sai dai in ka samu ta biyu sai ka ba wa iyalinka matarka sai ka samu wani kuma ka ba a yan wannan shi ne mataki na farko to a nan ma sai suka ce kama da a cikin hadisi ibnu kathir ya ce kama yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya fara ya ce ummuka mahaifiyarka wa abaka ummuka an faɗa su uku kama yadda muka faɗa ko sannan abaka wa ukki sannan ƴar uwarka wa aka sannan ka ga nan ma sai da aka gabatar da mace ukti sannan aka ce aka ka dan uwanka ƴar uwarka sannan aka ce dan uwanka ka ga duka an kula da kan sai ga mace thumma adanaka adanaka sannan ƴan uwanka yanan wane ne ya fi wane ne ya fi ka haka aka za ka yi ka taimaka wata maimun wato akwai ɗaya daga cikin manyan malamai da ake kira maimun yace wannan aya wato hadhihi al-mawdu' mawadhi'u an-nafaqa wa innam sune gurare da ake ya kamata mutum ya ciyar da dukiyarsa tunda Allah ya ce fa bil walidayni wal aqrabina kaga su mun yi bayani akan su to anan wal yatama marayu Allah subhanahu wa ta'ala wato ya nuna a kula da su wa'ati yatama amwalan ko ba haka ba innal ladina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihinna duka ana maka gargadi akan marayu kada azizalin cigare su kada a cutar da su sannan kuma wato aya ko hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kafin yatimi mai rainan maraya lahu marayan nasa ne zaka tambaya idan aka ce maraya naka me ake nufi da maraya naka maraya naka shine wanda wanka ya mutu ya bari dan wanka ko dan kaninka ko dan kanwarka ko dan yarka wannan shine maraya ko ba haka ba ko dan babbanka kawunka kun gane ko wannan shine maraya naka sai manzo Allah ya ce aure gaibi ko na waninka to maraya na waninka kaman maraya na makocinka kaman marayan da kaje gidan marayu ka dauko kaman marayan da dai baka san alakar ka da shi ba kawai ka same shi ki cika shi ne na waninka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me rainan maraya ne kula da maraya da tausaya maraya wato ana wa huwa ka hasaini fil janna ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna haka yana nuna kusanci imam malik da ya karanto hadisin sai ya ce wa ashara malikun bis sababati wal wusa sai imam malik ya nuna da sababa wannan manuniya shine sababa wal wusa da ya tsakiya haka kenan kusanci wannan shine kuma ake ce ma hadisi musalsal musalsalin qul ma ala wasil ata mithlu amma wallahi an ba'an fata kamar yadda mai kuniya ya fada da hadisi musalsal in mutun ya bada labari sai ya zo da wata sifa da aka sifanta lokacin da aka fata hadisin wannan kamar yadda malaman hadisi suke bayani wallahi sannan sai Allah subhanahu wataala ce wani mafaki kamar yadda muka gabatar a wancan satin ba ma maraya ba uwan marayu ma an ka taimaka mata kayi babban aikin alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'ala al-amalati mai taimakon uwan marayu wal miskin da miskini talaka kenan kal mujahid fi sabilillah kamar mai yaki ne dan dauka karmar Allah kun gane ko mai yaki jihadi mai ruwaya hadisi yace ina zaton annabi sallallahu alaihi wasallam sai kafsa'in alladhi la yaftir kamar mai azumin da baya yankewa ne kullun azumi yake kun gane baya barin azumi tsawon rayuwarsa wa kasa'a wa kal qa'im alladhi la yaftir kamar kuma mai yin qiyamul layl ne baya dina in ya fara tun bayan isha har asuba ko kuma kullun yana qiyamul layl baya dina kaga wannan mai samun wannan lada ai ba karami bane ku duba azumi lada azumi ma ba wanda ya san shi sai Allah kenan duk mutumin da zai kula da maraya ko uwan marayu ba karamin lada yake samu mu yi kokari mu taimaka wa marayu sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce wal mafati shi ma ga shi hadisin da muka kawo ya wadatar kenan mu yi kokari mu taimaka wa marasa shi wato duk mutumin da ya kamar da hadisi yadda ya nuna duk mutumin da ya rufa wani bawa a fili a nan gidan duniya sattara Allahu lahu yawm al-qiyam Allah shi ma zai rufa masa asiri a ranar alkiya duk wanda ya yaye wani bakin ciki a nan duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikai na ranar alkiya kun gane ko kai kokari ka yayewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon ba ma dama al-abd fi auni akhihi mutukar bawa yana taimakon dan uwansa kenan kai kokari ka dinga taimakon dan uwanka mai neman taimako cikin abin da Allah ya baka iko za ka iya taimaka domin ka samu ne kai ma Allah ya taimaka maka a ranar da kake buƙatar taimako yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim a ranar da babu wani abu da zai amfani na dukiya ko yaya wannan aikin da ka gabatar na kwarai da zuciya kyakkyawa abin da ka kudurce shi ne zai maka amfani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ibn sabil haka nan wanda yake matafi mai balagu kun ga hatta wato a cikin waɗanda aka ce a bayuwa zauta akwai waɗanda akwai musafir akwai kuma wa ibn sabil ko ba haka ba kun gane ko to kaga duka suna cikin wanda suke buƙatar taimako wanda yake a halin balaguro ko da a zaman gida yana da wadata to a halin balaguro ya bambanta da halin zaman gida zai iya kasancewa yana cikin buƙatar taimako sai a taimaka kun gane ko sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce wato ma tafa'u bi khairin ko afwan wallahu ya'lam ko ba ka ba wabil sabil wa ma tafa'alu min khair da abun da ku aikata na alkhair fa inna allaha bihi alim lalle allah wa to ya san da shi zai kiyaye allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci kowa ba inna allaha la yazlimu nasa shay'a allah ba zai zalunci kowa ba shine ce duk abin da ai ma'ama sadara minkum min fi'lil ma'ruf duk abin da ya gudana daga gare ku na aikata wani aikin alkhairi fa inna allaha ya'lamu allah ya san da shi kun gane ko wato ya san da shi wa sayyidikum ala zalika sannu kuma Allah ne sakanka muku akan haka alfarin da za mafi cikar sakamako ya ninninka muku dangane da abinda kuka aikata fa inna domin cewa shi Allah la yuzlimu ahadan baya zalunta kowa misalin farafin koda kwayar zar me kwayar zar wasu malaman suka ce jinjirin turu ka taba ganin jinjirin turu jinjirin turu ba ta gani kawai zarra shine abu mafi karanci inji wasu malamai duk da wasu suna cewa ba shine mafi karanci ba amma dai wasu malamai suka ce yanzu za ka bude wannan tara da rana akwai wasu abubuwa da suke shigowa wanda in kai kai ma ba ka ibi guda ɗaya sai kai kaɗai kenan dai abu ne mai karanci wanda ma ban zuban ba a iya ganin sa sai an sa abin da zai ke girmama abu kun gane ko za ka shi kenan duk komai kankanta abu Allah ba zai zalunci wani ba haka nan duk in ka aikata alkhairi komai kankanta sa Allah zai baka ladansa kaman ya amal misqala dharratin khairan yara kaman ya amal misqala dharratin sharran yara sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
كتب عليكم القتال وهو كره لكم
نعم
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم أو جبتا أكونكم يعني gashin kuma kuna kyamata din ku kuna jin ba dadi a wajabta muku yayi ngani ko shi ko Allah ya wajabta muku shi saboda wasu dalilai zamu zo muka dalilan da yasa Allah ya wajabta ayyai ngani ko to Allah ya ce ya wajabta muku yayi wa huwa furuhu lakum al'alu gashin kuna wato kin shi kuna kin wannan yayi ngani ko
na'am
Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an ko wa ka an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ta yi ku kuna din wani abu kuma gashi alkhairi ne a gare ku kaga wani abu ka ki shi amma kuma alkhairi ne ka aikata shi kun gane ko amma kai ka kaji abu wa ka tuhibbu shay'an Allah ya ce kuma ta yi ku kuwa wato an fi sabbu shay'an ku so wani abu wa huwa sharrun lakum ya zanto kuma sharri ne a gare ku ta abu ka gani kana mu wato mutukar san shi amma kuma wannan abun ba alheri bane a tattare da kai za mu zo mu kawo bayanai dangane da wannan Allah ya ce wallahu ya'lam Allah yana sanar da abin da yake alkhairi ko sharri a tattare da ku wa antum la ta'lamun ku ba ku san abin da yake alkhairi ne gare ku ko kuma sharri gare ku sai ya bayyana gare ku ko ba haka ba domin Allah shi ne Allahul ghuyub wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san abin da ke koyi sai Allah yanzu babu wanda ya san abin da ke bayan ginin nan sai Allah mu dai da muke ci ko ba haka ba gaibi ne gare mu shi yasa babu wanda ya san gaibi mutlaqan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kul la a'lamu al-ghaiba illa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khayr wa ma masani yadhur kun gane ko da ka ce babu wanda ya san gaibi sai Allah ni da na san gaibi da na yawai tawa kaina alkhairi kuma da ban bari cuta ta same ni ba kenan gaibi mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah wani irin gaibi ne ake cewa manzon Allah ya san shine ghaibi muqayyad wanda aka kayyade shi wanda Allah zai ba manzon Allah labari shi kuma ya bada labarin da ba wanda ya sani sai da manzo Allah yanzu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bawa Allah wato Allah subhanahu wataala ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin waɗansu abubuwa wanda babu wanda ya san su inda manzo Allah bai bayani su kun gane ko waɗannan su ne gaibi muqayyad annabi ya san su kun gane ko amma gaibi mutlaq shi yaushe alkiyama za ta tashi babu wanda ya san sai rana babu wanda ya san ranar da za ta tashi sai Allah subhanahu wataala kamar yadda gaibi muqayyad a wannan Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah labarin cewa in za ta tashi ranar juma'a za ta tashi kaga da annabi bai ce ran juma'a za ta tashi ba a cikin ranakun juma'a babu wanda ya san wata ma rana za ta tashi wannan yana daga cikin gaibi mai amma asalin ranar nawa ga wata babu wanda ya sani sai Allah man mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il kamar yadda malaika jibril ya tambaye manzo Allah akhbirni an as-sa'a ba Allah bai dangane da tashi al-qiyama malaika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda ya tambaya duk wanda aka tambaya sani ba ni da kai duka ba mu sani ba sai Allah kun gane ko to wannan shi ne a takaice gaibi wanda yake wato mutlaq da muqayyad anan sai Allah subhanahu wataala ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne yake da sani wato ku ba ku sani ba lalle mutum duk abin da zai shi yasa ake so ya ce Allah ya zaba mun mafiya kai ba kai aka ce maka kuma a shari'a manzo Allah ya ce kai istighfara idan wani al'amari ya taso maka mai muhimmanci aka ce kai sallah raka'a biyu wacce ba kafarulla kenan ka tashi da dandar ka sallar raka'a sannan ka roki Allah da wasu kalmomi ke bantattu kamar yadda manzo Allah ya koyar da sahabbai wato istikhara kamar yadda yake koyar da su Fatiha kamar yadda sahabbai ya faɗa kun gane ko to bayan ka yi istikhara sai kai shawara da mutanen kirki wanda kake kyautata masa to sannan kuma abin da zuciyarka ta kwanta maka waɗannan bayan Allah suka baka shawara akai to insha Allah wannan shine abin da Allah ya zaba maka domin babu nadama bayan istifa to amma ba a ce in ka ba Allah zai maka ce Allah wannan din nan dai Allah ka ta Allah ka ta ya tabbata kun gane ko mutum sai ya ce kai yana neman aure yana ya je istikara sai kuma to Allah ka sanya mu santa a raina ita ma Allah ya sa ba kai ba Allah zai ba a ka bari Allah ya fa alkhairi ce sa maka sunna ka ita ma sa maka Allah ba a wa Allah dubara sai ke take ka bawa Allah zaki ka shakur mun ka Allah ko zai zama ma abin da yake mafi kyau to anan wannan aya Ibn Kathir ya kawo bayani akan ta yace hala ijab min Allah wannan wato wajabci ne da Allah ya wajabta madaukaki ne da jihad dangane da ya ko jihadi ala muslimina bisa al'ummar musulmi wannan aya ita ce ta godan tafarlan da jihadi zan ko wasu malamai suka ce a'a ba ita ce ba amma dai ne tana cikin ayoyin da suka farlanta jihadi akan musulmai gaba kida kun gane ko a sannan kuma ita zuwanto ita ce wacce za ta an ya kuftu sharral a'da ya zo ta dan ta kare musulmai da su jihadi dan su kare sharran makiyansu domin ba su yaƙe su ba su za su halaka su kamar yadda muka yi bayani nau'in jihadi akwai jihadin difa'u nafs in kafirai sun zo za su kashe su kuma su kare kanku wannan ma jihadi kun gane ko sannan kuma ayar wato bayan ta yi bayani shi sa Imam Az-Zuhri Allah ya masa rahama yake cewa al-jihad wajibun ala kulli ahad jaw al-jihad din ya idan daukar karma Allah wajibi ne a bisa kowanne ɗaya daga cikin mutane musulmi kenan kun gane ko har kafi domin kafiri ai a kuma ce shi musulunta in ya musulunta kuma duk wani abu da yake kan wajabci ya hau kansa domin matsala ce ne ke lafiya shin kafirai duk umarnin da Allah ya yi ya hau kansu ko bai hau kansu wasu malamai suka ce wato in umarni ya zo ya hau kan kowa har wanda bai imani ba dan Allah yana so ya imani ya karɓi wannan umarni kun gane ko wasu suka ce a sai ga musulmi kun gane ko domin shi bai ma yi imani ba wallahu a'lam wannan matsala ce ta fara yace wanda ya zama wajibi akan kowanne mutum gaza mutum yayi yana yaki ne ko yayi yaki au ka'ada ko yana zauni a wani lokaci zai zama wajibi a tsakuwa yace fal qa'id alaihi wato idan mutum yana zaman gida sai shugaba ya ayyana shi yace ka fita yaki to ya zama wajibi sai ya fita yaki kun gane ko in jagora yake idan yace ya tace ba da taimako don da zai iya to dole haka nan idan aka ce mutanen su fito duk wanda aka ce a fito to kowa ya fita sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya wasauki kamar masu rauni yara da tsofaffi kun gane ko kamar wanda aya ta ware illal mustawafina min ar-rijal wan nisa kun gane ko wa'annan da kuma wanda aya ta ce laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raju harajun wala 'alal marid harajun guragu da makafi da sauran su ko ba haka aka sauƙaƙa musu a ƙarƙashin wannan hadisi ya tabbata wato daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa lam yaghdu duk wanda ya mutu bai yaki ba kun gane ko wa lam yahdith naqtahu bi ghadwi kuma bai ji aransa zai yaki ba kun gane ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mata maitatu jahiliya ya mutu mutuwa ta jahiliya kun gane ko a wata ruwaya manzo Allah ya ce ya mutu a bisa wata gaba ta munafiki Allah ya mana fadi
amin
kenan ka ji a ranka idan yaki na musulunci ya zo kana jira za ka yi ka yadda za ka fita yaki wannan imani ne kuma yana daga cikin wato asasu na imani musulmi kullum ya ji cewa an kafa daula ta musulunci ta gaskiya ba ta mutane ba ngani ko ba irin wannan mutum ya jazu za ya ce daular musulunci ba wannan ta hayaniya da mutane waɗannan da suka ja suke cewa wai su shata abin nan jihadi jihadi ba a musulunci yana da tsari wai shugabanci da jagoranci da ka'idoji da sharuɗa da gawabi na jihadi yana nan a cikin da suka bai na musulunci to idan duk mutumin da wato bai yi jihadi ba kuma bai ji a ransa idan jihadi na gaskiya ya zo zai yi jihadi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya mutu akan gaba ta munafunci ko kuma ya mutu mutuwa ta jahiliya Allah ya mana tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna wannan a cikin hadisi haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kun gane a yawmul fath ranar bude maka kun gane ko yawmul fath yace la hijrata babu wata hijira yanzu daga nan garin ya mai mutashi mu hijira mu ce ai duk kafare ne da hutai ne kun gane ko sai mu ce bayan kuma an ban mu muna addini ko akwai wanda ya hana ka sallah da azumi da zakka da bin Allah akwai wanda yace ba za ka wani abu da addini ba ha to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata walakin jihadun waliyya musamman wannan hadisin yana magana ne akan ita maka karan kanta amma kun san saboda wato yanayi na san zuciya da zaici akwai wanda daga makan ma suna hijira su ce sun yi hijira ko ba su san akwai ba hayan su musamman su Usama Allah ya masa rahama kan abin da ya na kurakurai akan kuskure ya yi kun gane ko ire-iren su ai suna ganin duka a lokacin da suke abin da suke a Afghanistan suna ganin cewa yankin na su maka duka ya halatta a yi hijira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata walakin sai dai jihadun wa niyyatun akwai jihadi shine kafirai a je a yaƙe su da sharɗai na jihadin kuma wa niyya kuma akwai niyya wacce za ka bata a cikin zuciyarka har ka mutu in ba kai jihadi na musulunci ba ka ban niyyar ka har ka mutu da ita in ba kai haka ba to za ka mutu ne akan mutuwa ta jahiliya ko kuma ka mutu akan wani yanki na munafiki to wannan akwai matsala ce malamai sun yi sabu wasu suna gani wato abu ne wanda yake da kyau saboda zalunta su aiki domin kalmar jihadi kamar yadda muka yi magana ba wai ka je ka taimaka wa wanda ake zalunta ko ka kare kanka kai ma kanka jihadi su ne irin shi ne shekku su ma ɗan kujiyar ya yankin nan ai jakarta aka zo yin ya kare kansa
na'am
shi ne aka ce ma difa'an nafs jihadi na kare kai ai ba su suke kare ba kawo su aji wannan suka ce ya halatta yana kuma sunan daukan jihadi difa'an nafs kun gane ko to wannan shi ne aka kace sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa What is this? Idan aka ce ku fito ku taho jihadi famfiru to ku fita kan ku tsaya kun gane ko domin tsayawar ku ku fita jihadi zai zamto wato ku hada cikin wancan hadisi wanda yace duk wanda ya mutu da yayi jihadi ba kuma bai ji aransa zai je yaki ba zai mutu wato mutuwa ta jahiliya Allah ya mutsari Allah subhanahu wataala fadansa da yace huwa kurhun lakum ay wato shadidun alaikum wa mushaqqa wato yana da tsanani akan ku shi jihadin da aka wajabta muku tare da yana da tsanani akan ku da wahala ba ku san ku goma akwai kisa akwai yi wa mutum rauni a cikin sa ko ba haka ba da aka ce an wajabta muku sai kuke jin ba dadi an san akwai wahala akwai ba dadi a cikin sa fa imma an yuqtala imma dai a kashe mutum aw yujrah aw yajriha ko kuma ayi wa mutum rauni saboda haka ne ko kuma akwai balaguro a cikin sa sai an tashi daga gari a tafi wani gari a yi jihadi ko ba haka ba akwai adawa ta makiya a ciki sai Allah subhanahu wataala ya ce to wa ata an takrahu shay'a idda haka idda kun ga akwai wahala kuna kamar haka saboda tsananin da ke cikin sa to zai yi ku mutane ku ga abu a karan kanku a matsayin ku da ba ku san gaji ba kamace wani abu wa huwa khairul lakum sai zan to kuma alkhairi ne a tattararo kun gane ko sai ce ni anna alqitala domin shi yaki karshen sa ko dai zan to wato kun samu nasara ko yu'aqidu an-nasru wadh-dhafr 'ala al-'ada ko dai ku samu wato nasara da cin galaba akan abbaku shine cin galaba ala al-a'da an samu ya walisila ila al-bilad ku samu kuma wato ku kwace garurukan su ko ba haka ba wa amwalihim da kuma dukiyoyin su kun gane ko da zuriyar su da ƴaƴan su wa asa an tukabbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuma zai tayi kuna kamatar wani abu kuna son wani abu ba ta amci kun bushe a tayi kuna son wani abu kun ga ko wa sharrun lakum kuma wannan abin da kuke so sharri ne a gare ku kun ga ko shine barin jihadi kun ga ko domin idan kun bar jihadi kafirai za su yi karfi makiyan ku za su yi karfi a kan ku ko ba haka ba kun ga ko ai malai ce wa hada am fi kulli fi umuri kulliha wannan aya cewa wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum kun gane ko asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum suka ce ce amu wato fi umuri kulliha ka gane duk wani al'amarin ka gabaki dayan sa aure kake nema kana son wannan abu ne kuma abu sharri wani kasuwanci kake so ka shiga wata il kana son shi kuma wata kil sharri ne a gare ka wato wani abu ne ya taso ma na aiki wata kil alkhairi ne kuma kai baka to shine maganin nan shine abin da na kawo muku sai kai istikhara kuma Allah sai san dai shi shi san abin da ke koyi idan kai istikhara mun sai ne sai Allah ya tabbatar da kai abin da yake na daidai kun ga ko malai shi to zai shiga cikin komai hadi yuhibbul mar'u shay'an mutum yana iya yaso wani abu walaysa lahu fihi khair ba kuma tare da wannan abun babu alkhairi wala maslaha kuma babu maslaha babu maslaha a cikin sa wa min zalika saboda haka ne ududu an nikata kun gane ko an kawo wannan matsala dan cewa shi zama akan wato a ki zuwa yake wal aludu an nikata wal an nikata zama a ki zuwa yake kadu yu'aqabu bil istilal al abu zai iya haifar da maƙiyin kai su galaba a kan kai zama sama da kai kun gane ko wa ala biladi wa ala biladi ku kwace garurukan ku sannan su zanto suna muku hukunci da abin da Allah baya amma kuka fita ku nuna ƙarfin ku wani zubin ko ba a ci nasara ba an yi daidai da daidai dole su dinga shakkar ku suna shayin ku suna tsoron ku ko ba haka ba sai su kare wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ko ba ku sani ba ai huwa a'lamu bi awaqi'i umuri minkum shine ya san karshen al'amura daga gare ku kuma mutane da yawa suna kallon farkon al'amari mutum bai san me karshen al'amari kullum me yasa muke samu matsala muna farkon muna kallon abubuwa a farkon lamari amma karshen idan an sha wahala a farkon yaki me karshen in an kashe ka a gurin yaki mene ne sakamakon shahada idan an yi ma rauni mene ne lada ne da yawa idan kuma ka ci nasara akwai ganima kuma akwai lada har ila yau kun gane ko in an kashe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahu launu dam launi dai na jini ne kana gani amma wa dai furin rubis wato karshen jinin kuma zai zanto na alhis kun gane ko sai ya ce wannan duka yana nuna cewa dai wato maslaha ce a addininku da rayuwarku ta lafiya da baki daya da duniyar ku ku fita ku yi jihadi kamar yadda Allah ya wajabta muku fasta jibu da muku amsa masa kun gane ko kamar yadda ya ce kutiba alaikum to ku amsa ku ce Allah mun karba gani kun gane ko to zan sadda al'amura na Allah la'allakum turshiduna dan Allah ya shiryar da ku kenan Allah ne ya san abin da yake daidai ku ba ku san abin da yake daidai ba to ku bi karɓa abin da Allah ya umarce ku da shi don ku samu wato shiriya a gurin Allah muna neman Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu ayoyin da jihadi ba su ƙare ba sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu ƙarasa su sai mu kawo matsalolin da suke tattare da su Allah ya kai mu abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلاً أقول تنبأ إمام أقول لك تشكو أبشي أقول تنبأ قد أقول لك قل بي هو أبشي سنة أبشي أبشي سنة شاتي من جوا إن شاء الله يامن
Oh, so sad.